وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يوم صلى البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة ساكي هدوى أولا يمجي كرانا الحميد يومنا بيوغة رمضان هجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم شكرا جبوت آيات تاريخ قدود 40 دبقي wanda daidai da 19 ga watan 2 shekara ta 2026 cikin kaddarawan Allah mun saki haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Mus'ab bin Umair wanda kenan layin Alhaji Umar Giwa a cikin garin Dan Bushiya dake Kaduna New Millennium City domin ci gaba da tafsirin Alqur'ani a cikin wannan sura mai albarka suratul Baqara ajiya mun karanta aya ta 233 sai dai duba da cewa rana ce ta budewa so ajiya din akwai bayanan da ya kamata mun cika ayan da muka tsaya akan ta dangane da su saboda ma'anar abin da ke cikin ayan da darussan da ke ciki akalla ta fito sarari to amma sai lokaci ya halinta saboda baki da muke da su dan haka ba maimaita ayan zamu ba amma akwai abubuwan da ya kamata mu koma gare su a faɗe su ko da a taƙaice ne amma za mu ba da dama a karanta ayan da za mu tashi a kanta daga bisani sai mu ɗora insha Allah za mu tashi aya ta 234 mai Allah ta'ala ya ce
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
kamar yadda muka ambata a wancan aya ta jiya wanda Allah ta'ala yayi magana a gunde shafi shayarwa wal walidati yurdi'na auladahunna hawlayni kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a wannan aya da muka karanta a jiya ya kamata a kalla mu ji hukunci game da abin da ya shafi shayarwa ta mace dan mun ji aya ta sauka ne akan matar da take shayarwa kuma sai suka rabu da mijinta to wannan aya da muka karanta a jiya ta zo da bayani akan abin da ya shafi mace wanda aka sake ta alhalin tana da ɗa wanda take shayarwa bi ma'ana tana da ɗa wanda yake da ƙasa da shekara 2 da haihuwa duk da wannan sune Allah ta'ala ya ce liman arada an yutimma ar-rida'a ga wanda yake nufin ya cika shekarun shayarwa su ne shekara 2 tare da cewa musulunci ya bada daman cewa ana iya shayar da yaro fiye da shekara 2 idan wani dalili ya bayu wanda musamman ya shafi lafiyarsa la'alla likita ya iya bada fatawar cewa wannan yaro idan aka yaye shi a shekara 2 to akwai wasu sinadarai da suke gina jikin dan adam wanda zai iya rasa su kun san ruwan nono da ake shayar da yaro da shi yana da fa'ida mai tarin yawa a jikin dan adam shi yasa a can likitoci za ka ji suna cewa moda child friendly ko wani abu makamancin wannan bi ma'ana su a son samun su ma yaro sai ya yi wata 6 ba a bashi ruwa ko so ɗaya ba da tsuran ruwan nono kawai za a shayar da shi to wannan addinin musulunci ya ba da dama ana iya wuce shekara 2 wurin shayar da yaro idan ya zamana cewa akwai maslaha a cikin yin haka din to wannan shayarwa abinda wannan aya ta zo da shi magana ne ta wanda an sake ta to kaga wanda aka sake ta yanzu hukunci dole zai canza domin zai zama cewa ba matan shi wannan mijin bane wanda aka haifa masa da kuma za ta yi masa ɗawainiyar dan da nashi ne tunda ana jingina ɗa ne zuwa ga ubanshi Allah ta'ala ce ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'indallahi wannan shayarwan shine abu na farko da ya kamata mu sani shayarwa ne wanda ya shafi da hukunce-hukunce na shari'a wanda Allah ta'ala ya ce a yi shi har tsawon shekara 2 na farko shari'a ta yadda a shayar da da idan ya zanto cewon asalin wato za a ninka shayar da shi zuwa shekara biyu din. Sannan sai na biyu, wane ne ke da haƙƙi na raino na da idan aure ya rabu kuma ba a riga an kai ga yaya yaro ba? Bayan duka waɗannan bayanai da aya ta zo da su, Allah ta'ala ya nuna kwanaki ko shekarun da ake na shayarwa, to ayan kuma sai ta magana akan cewa duk macen da take da ɗa wanda ya zanto cewa tana shayar da shi sai mijinta ya sake ta, gashi kuma ɗan bai kai shekarun da za a yaye shi ba, to wannan abin da kenan shine asalin za a yi dubi zuwa ga maslaha na abin da ya shafi shayar da shi wannan yaro din. Idan macen da aka sake ta ita ce take da ɗa, to wajibi ne ita a karin farko ta shayar da yaro din. Kar ta ce tunda ya sake ta to sai dai ya mutu, ta sa akwai matan da har jifa suke da jariri in miji ya ɓata musu rai. To ki sani wajibinki ne ke ki shayar da shi, sannan kuma shi ma ba kyale shi shari'a ta yi ba. Malamai suka ce dole a ɗaura mishi nauyi na asakan, dole ya ba matan da ɗan wurin da za su zauna. Da za ta fita ya ce ba za ta zauna mishi gida ba, matuƙar tana shayar mishi da ɗa, to sai dai ko ya biya mata gidan hayan da za ta zauna saboda a shayar mai da ɗan shi. Wannan faƙa sannan ciyarwa zai ciyar da ita gwargwadon ƙarfin da Allah ya bashi. Ba zai zo yana ciyar da ita da shinkafa basmati da kaza da kifi da ƙwai don ya sake ta ya musguna mata ya ce to shi yanzu tuwon datsa zai rinka bata. Shari'a za ta dubi zuwa ga ƙarfinsa ne sai ta ɗora masa nauyin abin da zai ciyar. Sannan haka nan wal kiswa da tufatarwa. Tufatarwa zai tufatar da uwar, zai tufatar da ɗan, matuƙan tana cikin halin shayar masa da ɗansa wanda aka haifa masa. Wannan shi ne abin da ya kamata mu sani, wanda a jiya nake ga kaman ba mu fito da shi a ƙarƙashin ayan ba saboda yanayin lokaci. To da Allah ta'ala ce wa 'alal mauludi lahu, shi ma uba yana da nashi haƙƙin. Wannan haƙƙi da aka ɗora a kan mata ta shayar da kuma shirye mata tufafi, to ita ma mace Allah ya umarce ta da ta ji tsoron Allah kar ta cutar da shi. Wata idan ta ga kuma lokacin yayin ya yi, sai ta ce ai ma san bai da lafiya, sai an ƙara wata biyu kuma kila ƙarya ne. To a wannan ita ma ba za a biye mata ba, za a duba maslaha, ko aka fahimci abin da yake maslaha to da shi za a yi aiki, ba za a karɓi maganarta ba. Idan aka samu kuma an saki mace, ita shi ne hukunci na gaba da ajiye kila la'alla ba mu ji shi ba. Hukunci ya zamto idan an saki mace sai kuma uba ya rasu, to yanzu ya za a yi? Malamai suka ce ciyarwan zai tashi ne, ko ba malamai ba, Allah da kanshi ya ce wa 'alal warisi mislu dhalik. Hakanan duk wanda zai ci gadon wannan ɗan da aka haifa, kamar kila ubansa yana raye, tunda kaka yana matsayin uba ne, ko akwai ɗan uwa wanda zai iya cin gadon wannan ɗan, inda ɗan zai rasu zai iya cin gadonsa, Allah ya ce to yanzu kai ma ta hau kanka, ba za ka ci banza ba, yanzu kai za ka tashi ka nemo abin da za a ciyar da wannan ɗa na ɗan uwanka da ya rasu, ko na ɗanka wanda ya rasu. Haka za a zo asalin wato shi zai ɗauki wannan nauyi. Idan har ya zo ya ta'azzara cewa babu yanda aka iya ne, ba zai iya ba, to sai a zo a ɗauki wata wanda za ta yi, wanda za ta shayar sai a biya ta. Mun faɗa jiya an muka ambaci mata biyu wanda suka shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato Suwaibatu al-Aslamiyya da Halimatu as-Sa'diyya. Waɗannan larabawa suna da wannan ɗabi'an har yau da kuke gani. Duk balarabe shi yasa suke da tsatso mai kyau. Za ka ga balarabe da wuya ka ga tsatson shi, dangin shi sun lalace, sun ɗaiɗaice, zai wahala. Saboda suna girmama zumunci kuma ba sa manta asalinsu. Idan aka zo yaro ya taso, har yanzu suna da wannan ɗabi'a, idan suka ga larabcinsa zai iya samun matsala, sai su ɗauke shi su kai shi can ƙauye inda asalin yaren yake wurin iyaye ya zauna. Kuma ko yanzu ka tashi ka tafi ƙauye, wata Hausar idan aka yi sai ka ce a fassara mata. An fahimci wannan ko? Yanzu da za ka tada masallacin nan matasa ka ce menene garahuni, wani bai san mai garahuni ba, sai ka gaya mishi biological name ɗinsa. To ya karanta biology a nan sai, wato abun ban mamaki ba a yare ba, hatta a karatun addini barik yana shiganmu da yawa. Akwai yarinyar da muka yi ajin haddan Qur'ani da ita, malamin mu yace ya sa kyautan kudi idan aka kawo miki huruful istilahi yace duk wanda ya kawo su a jere sai ta daga hannu bayan a majalisar da university take ABU da tazo a cikin harufa akwai wa'un sai ta manta sunan shi tace malam dayan nan yace wanne tace dayan yace sai kin fada inda kudi da zaki sai tace da'un mai don kun san daga ba'un sai ba'un shi kuma bambancin ba'un da ba'un shi da kai dugo a saman ba'un sai tace ba'un mai don to kaga wannan ba liki shi ko shakka babu shi so idan mutum bai so ya manta asalin sa da tarbiyyar sa da yaran sa dole ya rinka komawa kauye ya rinka komawa cikin asalin abin da yake makoma ne shi yasa har alqur'ani za ku ga cewa a surorin da suke makkiya zaka ga suna da taurin fassarawa wurin tafsirin alqur'ani saboda Allah ta'ala yana amfani da kalmomi masu ƙarfi wanda ke kure larabawa hatta a larabcin su gane an shiga gaban su ka dauki misali idan ka zo suratul nabi ko daga abasa ko daga suratul nazi'ati har ka zo suratul nas kusan dukkan su surori ne makkiya kuma sun sauka ne kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira a lokacin ana ganiyan shirka da Allah subhanahu wataala Allah kuma yana nufin ya kure musu gudu su gane Qur'anin nan ya fi karfin su duk da su larabawan shi yasa idan aka zo ana fassara su wata kalmar dole ka tambaye me take ne Allah ya ce wallahi idza as'asa menene ma'anar as'asa kaga wannan sai kai tunani ba dai as ne na koran kaza daga cin hatsi ba kai ka sani sannan kuma daga cikin abubuwan mamaki akwai kalmomin da suke daukan kishiyan junan kamar ita wannan kalmar da na ambata ta as'asa tana daukan ma'anar akbala idan abu ya go ya fuskanto tana kuma daukan ma'anar adbara in ya juya baya ita kadai dole sai ka san me yazo kafin ita me yazo bayan ta sannan baka fuskanta ake nufi ko juyawa ake nufi to kaga da wannan Allah ta'ala dole da suka ji qur'ani suka yadda cewa alqur'ani saukacce ne daga Allah ba kirkiran shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba to har yanzu laraba kamar yadda na gaya muku suna girmama wannan idan kana bibiyar hatta manyan malaman su kwanaki na ga Sheikh Abdurrahman Sudaisi limamin haramin chairman na haramin Makka da Madina gaba daya ya tashi ya tafi gonan dabilan kakan shi a garin kuma yace sai yayi sati guda bai dawo ba yanzu kai wani malam ko Abuja ya tafi ba ka kara gane shi wani da ya zo a unguwar mu ya tashi ya kira ni yace kuna da marayu nace muna da soce ku zo ku kwashe kayan yara na duka nace a ya za a kwashe kayan yara yace ana kidnapping zan koma inda ba wanda ya sai bi ya tattara su gaba daya koma Abuja da zama to amma Abujan ta ke hannu yana nan ya dawo yana amsa kidan general shi ba saboda haka gara ma a bi Allah kawai Abuja yawwa dadin addini kenan ba duniyanci ba in kuma ka ji ni sai ka tuba mu hadu a sama na san ma zaka jin da kai nake abokina ne ku kyale shi to saboda haka nan daga ki malamai kuma sun kawo maganar yaushe ne iya lokacin da ake shayarwa kamar yadda muka faɗa shine ake faɗa ya hadda ga mahaifi bayan yin yayi shawara da mahaifiya za a iya yare yaro kasa da shekara biyu amma da sharadi idan an yi shawara yanzu idan aka zo ita mahaifiyar ta ce tana ga yayi wayo za a iya yaye shi shi kuma mahaifin ya ce ba haka ba ita kuma a ƙarshe ta ce to yana cutar da ita yana sa ta rashin lafiya mai yawa da sauransu a nan kaga shawaran waye kamata a ɗauka mahaifiya saboda zai cutar da lafiyarta to kai mahaifi kar ka hau kujerar naki ka ce matan yanzu duk sun lalace iyayenmu da ba haka suke ba sai kai ma ba haka kake ba ba irin uban da kake ba tunda zamani ya canza sai a karɓi zamani a yanda Allah ya zo da shi matukar bai saba mu addini ba sai abu na kusa da ƙarshe kafin mu fassara wancan aya shine wajibcin shayarwa ga mahaifiya akwai inda musulunci yayi magana akan cewa mahaifiya wajibi ne ta shayar da ɗanta wannan shayarwa yana zama wajibi akan mahaifiya ko ko ba wajibi bane daga ciki abu na farko suka ce idan ya kasance mahaifi ya mutu kuma babu wani sai mahaifiyarsa to wajibi ne ta shayar da wannan ɗa ba za ta ce ai dole a tsayin da za a yi ba idan mutuwa yake ma kamata yake zama mai tausayi rikici ya kare wanda ya mutu kuma ai ya riga ya cimma abin da ke gabansa to saboda haka yana zama wajibi mace ta shayar da ɗa idan mahaifinsa ya mutu na biyu idan ɗan ya kasance baya karɓan nonon wata face sai na mahaifiyarsa da akwai irin wannan wasu yaran da a selective matakar ba mahaifiyarsu bane, kila ana tayar da shi kaga ya fara kuraje ko ya fara rama ya zanto kuma kwata-kwata ba zai sha ba. To idan an samu irin wannan, mace dole ne ta shayar da ɗa, ba ta da zaɓi akan cewa ai ita yanzu ba za a tora mata nauyi ba tunda ba mijinta bane, sun rabu da shi ko kaza. Inda yaro zai karɓan wani abinci sai nata, to wajibi ne ta shayar da shi. Na uku, malamai suka ce idan miji ya kasa gaba ɗaya ba zai iya ɗaukan nauyin wanda za ta shayar mishi da ɗa ba, sai mahaifiyar ce kaɗai. Dan ana samun irin wannan, wani namijin ma sai kaga karayin arziki ne ke zuwan mishi, a da yana da shi kuma yana yi, amma daga bisani sai ya zo babu. To idan namiji ya samu karayin arziki ba zai iya ba, a irin wannan yanayi wajibi ne mace ita ma ta shayar da ɗa. Wannan shine mataki na uku da malamai suka kawo. Sai mataki na huɗu suka ce idan ya zamana cewa a mace an sake ta saki wanda za a iya dawo da ita, ba saki ne wanda an rabu gaba ɗaya ba, har yanzu wannan ɗa dai yana ƙarƙashinta, saboda idan ta dawo kaga ai dai tana nan a cikin wannan yanayi wanda asalin malamai suka faɗa. Ina ganin waɗannan su ne a taƙaice ayoyin da abubuwan da ya kamata a ce mun amfana da su a wancan aya da muka karanta a jiya. Sai ayan da muka ji a yau, Allah ta'ala ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyyatan rabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Allah ta'ala ya ce kuma waɗanda suka mutu daga cikinku suka bar mata na aure, to su matan za su yi zaman jira na wata hudu da kwana goma. A lokacin jahiliya a baya ya kasance in mace mijinta ya rasu sai a ce sai ta zauna shekara guda cur tana idda bata gama ba. Allah ta'ala sai saukar da wannan aya ya ce za ta zauna ne wata hudu arba'ata ashhurin wa ashra, wata hudu da kwana goma. Sai Allah ta'ala ya ce fa idza balagna ajlahunna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Idan suka cika wa'adinsu na wata hudu da kwana goma nan, babu laifi a kanku, ku suwa ne ku waliyan wannan matar, babu laifi a kanku cikin duk abin da suka aikata da kawunansu ta hanyar da aka saba wato a shari'a. Sai Allah ta'ala ya ce wallahu bima ta'maluna khabir, kuma Allah mai cikakken sani ne game da abin da asalin kuke aikatawa. Wannan aya in ba ku manta ba, mun faɗi cewa akwai hukunce-hukunce a cikin suratul baqara da za su gudana hukunci 40 da doriya, wanda wannan aya ita ce hukunci ta 27 daga cikin hukunce-hukunce guda 40 ko guda 42 da za mu ji kafin mu gama sura. Kuma wannan ayan tana magana ne akan iddan matan da mijinta ya mutu da kuma yanayin kwanakin da za ta yi na jira kafin cewa na aure din, wanda mun san amfanin idda shi ne ya zamto kar a cakuɗa nasaba, ya zamto mace tana da juna biyu a je a kai gidan wani ko kuma a ɗora ma wani alhakin ɗawainiyar ɗan da ba nashi ba. To da wannan ya sa bayan ayoyin da suka gabata sun magana a kan iddan wanda mijinta ya rasu, to sai Allah ta'ala ya zo yana magana cewa mace za ta zauna ne kwana wata hudu da kwana goma, sai dai mace ɗaya ce wanda aka yanke mata hanzari ba za ta cika waɗannan kwanaki ba idan ta samu kanta a wani yanayi. Ita ce matar da take ɗauke da juna biyu sai ta haihu. To da zaran ta haihu, dama abin da ya sa aka ce a yi ta kaba ɗin, to shi haka yana ta cewa idda ko ta kaba. Abin da zai sa ce ta kaba, dama ana so a samu kubutan mahaifa ne, a san cewa babu wani abu a tare da ita. Na biyu kuma, idan miji ya rasu mace tana da ciki, kaga ba za mu iya sanin mace za ta haifa ko namiji ba, don haka hatta rabon gadon shi ba zai yiwu ba sai an san shin ɗan da ke cikinta ya zo da rai ko a matacce ya zo, mace ta haifa ko namiji ne, saboda matsalar lizzakari mislu hazil unsayai. Don haka nan idan mace aka zo tana ɗauke da juna biyu, a yau mijinta ya rasu, a gobe ɗin nan sai ta haihu, to shi kenan ta gama ta kabar. Daga haihuwa shi kenan ta sauke nauyin abin da yake na wannan takaba ɗin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora, wanda mun fahimci hikiman haka dama shi ne kubutar da mahaifa daga asalin yanayin da za a samu tabbaci. Hadisi ya tabbata daga Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya kare yadda a gare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana hadisi, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne shi abin kaskatawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai dayanku ana tattara halittarsa a cikin mahaifiyarsa tsawon kwana 40 nutfatan, yana nan a dugon maniyyi ba zai bai canza ba. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, bayan wasu kwanaki 40 din sai sake komawa wato gudan tsoka, afwan ya koma gudan jini. Sannan bayan wasu kwana 40 sai koma mudgha, mudghatan ita ce tsokar da ana iya sa ta a baki a kaune kaman wannan naman biya din. Dukkan da mutum ya kai kwana 120 to a ciki ya zama irin wannan gudan nama din. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga nan sai Allah ya aiko ya tazo da mala'ika ya zo wurin wannan dan tayi da ke cikin mahaifiyarsa, ya umurce shi da a rubuta arzikinsa, nawa ne kuɗin da zai samu a rayuwa kafin ya mutu, numfashin da zai shaka keji nawa ne, iskar da zai sha nitrogen and oxygen so nawa zai zuƙi iska, so nawa zai fita, sannan kuma ajalinsa yaushe zai koma zuwa ga Allah. Allah ya sa mun ɗigo da yawa, kuma Allah ka sa mun ɗigo masu albarka. Ko kuma Malaki sa ko kai ka shirya ne? A ni ban shirya ba. Idan kai ka shirya to calo, amma mu dai Allah ka ba mu masu yawa masu albarka. Manzo Allah sallallahu kafa ku ga laifina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, alkhaymati alkhairu mutun a cikin ku shine mutumin da shekarunsa suka yi yawa sannan kuma ayyukansa suke kai. Yanzu kai Alhaji Adamu ko farin gemu sai yana baka sha'awa. To mu ma kaga mu ma da mu zamu so yi fari tas mu ga abinda ake gani, mu ji abinda ake ji. Allah ka bamu masu albarka wanda suka rasu kuma ka ji kansu da rahama. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa shaqiyun aw sa'id, mutum da kanshi zai fada shi dan wuta ne ko ko shi dan aljanna. Allah ka sa aljanna mu kaza, idan ma ba ita bane Allah kai ne mai iko da kaddara, Allah ka canza mana. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma yunfaqu fihi ruh, sai Allah ya busa mu mutum rai a cikin mahaifiyarsa. Kama haka hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kare yadda a gare shi, yake cewa wani mutum ya mutu sai ya bar matansa, wannan matan kuma aka tsare ta sai idda na shekara ɗaya a gidansa. Kaga a cikin tsawaita idda ya kai shekara ɗaya akwai cutarwa mai yawa. Ita matan za ta shuku ta babin abin da ya shafi za ta buƙaci yin aure ko shakka ba, don za ta in dai lafiyar ta lau kuma ba ta wuce lokaci ba, za ta so kai komai shekarunta ma za ta zo a ce tana ƙarƙashin wani wanda kaɗai za ta gaya ma rayuwarta kamar kuka ya ba ta haƙuri, za ta buƙaci haka. To sannan kuma na biyu, idan aka tsawaita ya kai shekara guda, misali kamar yadda suke a jahiliya, akwai cutarwa musamman mu a Najeriya ta da ake zama gidan haya. Kaga in miji ya rasu wata shida da biyan kuɗin haya, yanzu dangi sai sun tattaro abin da ya shafi cikon duk wata shidan nan sun biya mai gidan, ko kuma a tattara matan a san ina za a kai ta. Kamar yadda a can a baya abin da muka manta ba mu faɗi ba shine, idan aka samu yanzu ko uwa da uba sun rasu, ko kuma uba ya rasu, uwa kuma ita ma ba ta da lafiyar da za ta iya shayar da ɗa, to suwaye muka ce suka yi saura? Su ne magada. Idan su ma aka rasa su babu su, kila babu wanda zai ci gadonsa. Malamai suka ce to idan yana da dukiyar gado za a ɗauka daga cikin dukiyar gadon shi ne a shayar da shi, sai dai idan akwai shugaba musulmi in ya taimaka wannan kuma ya kyautata. Allah ta'ala ya dace da mu. Abdullahi ibn Abbas, Allah ya kare yadda a gare shi da mahaifinsa yake cewa idan mutum ya rasu sai a zaunar da shi tsawon shekara guda ana ciyar da matansa daga cikin dukiyarsa. Kaga ma kenan magadan za su tashi talakawa kafin a yi nisa. Shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya, wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, waɗanda suke mutuwa a cikinku suke barin mata, to matan za su zauna ne wata huɗu da kwana goma. Kasancewar saukan wannan aya, sai Allah ta'ala ya maida kwanakin da ta kaba suka koma wata huɗu da kwana goma, zai ba mu kwana 109 kenan da 30 kenan, ko tunda mun ɗauka mafi cikansa. Sannan ma da wani watan za a yi ƙirga, da Januwari zuwa Disamba ko daga Muharram zuwa Zulhijja. Wani ya ce ta baba eh sai dai da wanne daga Muharram zuwa Disamba to da shi kuke albashi da shi za ka kofansho ina ga wannan maslaha ce mai abin nan ko eh to amma dai kuma abin da ka faɗa gaskiya ne da shi za a yi amfani me yasa saboda Allah ta'ala ce inna iddatash shuhura inda Allah isna 10 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم أجبت ذلك الدين القيم ونشيني لكتم الدين لشيدا في أيه لأنها كذا أمبانيني دا محرم زوا وانشر وتاد فلنكم نبيوشيني كدا تبكي سبو دا شيء قصو إيما سبو دا دي وشتلاتو كوكو عوانشر حتى لا تند دا يأكل كوبا أكباني ko ana duban watan Gregorian calendar ai ba ai sai dai na musulunci shi kadai ke da wannan gata din to saboda haka wannan yana daga cikin abin da ake so ayi a kiyaye zanto idan mutun ya mutu to a cika wadannan kwatanni uku da kwana 10 da shi yasa aka ce watanni uku ba ka ce kwana 130 ba idan mace ta kasance ne shayarwa kamar yadda muka faɗa sai ya zanto cewa idan ta haife abinda take yake cikin ta to ita kam ta gama iddanta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da abin da ya shafi wanda take dauke da juna biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake za ta zauna ta yi wanda mijinta ya mutu za ta zauna wata uku da kwana 10 idan aka tattara waɗannan gaba daya to sai aka sake tambayen shi ya hukuncinta wata mace wanda take dauke da juna biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan ta haifi abinda take cikin ta to shikenan wannan umurce ta ta yi aure idan ta ga dama mun fahimci magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ta haifi abinda ke cikin ta to wannan in ta ga dama ta yi aure kenan idan mace yau mijinta ya rasu gobe ta haihu to jibi da safi ana iya cewa akwai daurin aure a gidan marigayuwa ne tirkashi da ka sha zafi kuwa musamman ka zanto abokin mijin ne yayi ne dan tausayi ake munafiki ne Allah kadai ma san karatun kurma kila ma shi ya kashe mijin dan ya aure ta ina ga malam Bahaushe ne sauki ne wannan fahimta amma kuma in ka duba sai kaga mu muke ja mu kanmu wannan zarge-zarge mu na mu'amalan mu ba yin mu'amala irin ta shari'a musulunci ba an waye gari yanzu dole hatta makwabcinka sai ka rinka jin tsoron shi ko faɗi ko kaso to mutumin da zai shiga gida ya mace ya kace ta gabanta ya kace danka ya jefa a rijiya ya danna ƴaƴanta su danna ƴaƴa uku hudu biyar shida su ya ragarraga da su gaban uwarsu to wannan ne ba za su iya ba a duniya wannan rai ne ba za su iya kuma mugu ba shi da kama in kaga wanda ake zargi sai kaga kaman ba zai yi ba to wannan kaga ashe abu ne wanda dole ya zanto ana takatsantsan a cikin su Allah ta'ala kuma ya tsare mu da tsarewarsa dan haka nan علي بن ابي طالب ده ابلا ابن مسعود هو علي بن مسعود الله يقاري ده gare shi yake cewa iya lokacin da mace wanda take dauke da juna biyu wanda mijinta ya rasu ya barta za ta yi shine shekara biyu wanda Allah ta'ala ya zaba musu akwai na shayarwa wannan kuma na mutuwar miji shine kwana wata uku da kwana 10 sannan malamin yake cewa to ina bayani dangane da mutumin da yake zaman makoki na rasuwa wanda mijinta ya rasu shi ma kaga a cikin maganar mutuwar miji ake ko mutumin da aka yi masa rasuwa ina batun shi zaman da zai bayan mutuwa kun ga wannan ce za ta zauna kuma maganar mutuwa ne ya janyo zaman to zaman da muke yi fa na makoki yanzu ka san aka san nan aka yi maka mutuwa in ba kana da connection bane to mutuwan zai zama guda biyu da na zuciya da na aljihu saboda na sha ganin gidan da za a yi mutuwa ta gana karɓo bashin buhun shinkafa ana cewa an wane zo a yi karo-karo a biyo abincin da jama'a za su ci wannan ko shaka babu kuskure ne da muke yin shi a mu'amalar mu wanda kuma ya zanto wajibi ne gyara a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi mutuwa a cikin sahabbai tausaya ma wanda aka yi ma mutuwan yake yi ba zuwa cinye abincin gidansa yake yi ba lokacin da Ja'far bin Abi Talib yi shahada ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je gidansa ya musu ta'ziya da ya fito dawowa gida ya samu iyalansa ummahatul mu'minin gaba daya fa ya tara su yace da su isna'u li ali ja'far min fa'am fa innahum al yawma qad asabahum ma yashiluhum ku tashi ku dafa abinci isashe abinci mai kyau ku kai gidan Ja'far domin iyalansa su a yau abin da zai shagaltar da su ya same su ba ma ta kansu take ba ba sa cikin hayyacin su amma mu yanzu sai kaga wani da tokali a aljihunsa wani tudu duyayi ya san wani rabin zai je sai ya sa tokali a aljihu sai kuma ya dafa shi da wani rabin zai fake ko alhaji wani ko hajiya turka shi wata kawai za ta wurin ganin hajiya ne hajiya na Abuja ba za ta gano ba amma mutum da an mutuwa ta san dole ke kwana uku a gari to ita ma tun daga safi har rana nan za ta ci na safi nan za ta ci na rana nan za ta ci na dare ta wanke goma ta soma biyar to wannan ba daidai ba kuma daga cikin illan irin wannan shi ne so da yawa gidajen da ake zaman makoki da wuya a tashi baka ga an yi zagi an ci naman mutane ba yanzu har a makabar kuma haka ake wallahi ana rufe mutum a kabari malam wani yana cin nama wani ce kaga wata ce kaga kaza kaga wani kaji wani ai wanda ya mutum ma an ce kaza shi ma wanda ya mutum ba kyale shi ba malam an ce wai kaza ne ya kake shi ina ruwanka kai ma in ka zo ka san me ya kake ka a ko ba shi kenan ba ko ma dai me ya kake shi kai ma za ta kake ka innaka mayyitun wa innahum mayyitun to wannan yana daga cikin malamai suka ce idan aka yi ma mutum mutuwa to zai zo idan ba miji ba ne abin da ya shafi ko mahaifi ko dan uwa ko wani makusanci ko wanda aka da zumunci ko mahaifiya musulunci ya iyakance ma mutum ya zauna kwana uku ne domin ya tarbi waɗanda za su yi masa ta'aziyya wannan su ne asalin kwanaki na sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan ya zo a cikin hadisi ingantacce a cikin sahih bukhari da muslim da ma wasu daga cikin su cewa ummul mu'minin habibatu da zainab bint jahash Allah ya kare da a gare su su biyu waɗannan iyayen mu'minai suka rawaito hadisi suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yahillu limra'atin baya halatta ga wata mace tu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ta yi imani da Allah da rana ta karshe an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin da ta zauna tana makoki da ta ban zaman makoki sama da kwana uku illa ala zawjin sai dai fa idan mijinta ne ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'ata ashrin wa ashra ita wannan za ta zauna wata uku da kwana goma to kun ga anan sai wannan ke nuna mene ba wai ta'ziya ne ake gaba yi a kwana uku ba a'a zaman kar zaman makoki shi ne zai wuce kwana uku ita ta'ziya a kodi wasu ana iya yi tsawon shekara sannan idan mutum samun wuri yake ya tare ya zauna to daga kwana uku ta cika ka tashi ka wuce idan ma har baka wuce ba to a naka wannan rumfan a kwashe waɗannan tabarmin in kana gida aka yi sallama wani ya zo ma ta'ziya fito ka amsa mishi ta'ziya ya zo amma bai tarda kai kana zaman karɓar gaisuwa ba amma tunda akwai wanda za su zo maka daga nesa wasu za su nufi gari a wahalce su zo saboda ƙauna da suka nuna maka da kuma tausayi da yi maka addu'a na mamacinka sai shari'a ta ce to ka zauna ka saurare su ma ka girmama kuma in kun kula wallahi in ka samu wanda aka yi marasuwa musamman idan yana da jama'a ko yana da farin jinin jama'a to ka tambaye shi kwana ukun nan kuɗin da ya kashe zai iya aurar da wani tuzurin ko ba ku yadda ba eh alaji Adamu kana da jari ne ba gaskiya ne jama'a ko kuna da shakka akan magana ta ba ka gaskiya ne to ni dai na gani ne a gidanmu rasuwa in aka yi mana a zariya wallahi malam akwai rana sai a dafa to buhun shinkafa uku hudu har biyar ana dafa uku hudu biyar shinkafa kadai banda batun za a yi tuwo banda suga da za a siya wai ba a ce ma a sa su nama ba wannan kawai da jama'a za su ci haka za ka gani iyayen mu su ta zariya lokacin muna yara sai mu ga kaman biki ake mai ta murna a ce duniya za ta ce za ku sani tunda aka zo aka fara kai ma kawo naka sai muka gane a ce abun haka yake Allah zai ji kan iyaye da rahama kawai to saboda haka ƴan uwa wannan shine a takaice abin da kusan wannan aya ta sassa a wannan bangare shine idan aka yi ma mutum mutuwa to zai zauna ne kanye sama da kwanaki uku shine shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma duk abin da zaka yi ma mamacinka to ba zai fi a ce ka zauna ka yi abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar ba saboda biyayyarka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai sa Allah ya ji kan mamacinka kuma yayi mata asalin wato rahama. Dan haka wannan yasa malaman musulunci suka yi ittifaki akan cewa duk wanda mijinta ya mutu to ba za ta yi aure ba alhalin tana cikin idda. Duk wanda mijinta ya rasu to idan tana cikin idda ba za ta yi aure ba, ya zama wajibi akan ta zarce da takaba ta zauna a gida sai dai idan lalura ne yasa za ta fita. Domin lalura na iya sa mace da take takaba ta fita daga gida, ba kamar yadda muke yi ba a ce ba za ta yi wanka ba, ba za ta shafa mai ba. Mace ba ko kai namiji malam ai sai ka ji ana malam babu run on ne ka dan rinka bugawa, to balle ta dama ce wanda take jinin al'ada take kaza take kaza. Ina fata mun fahimci wannan. A shari'ar musulunci ya halarta mace ko tana takaba ta fita ta je wani wuri, amma da sharuɗi. Ya zamto na farko abin da ya sa ta fita din abu ne wanda ya tirsasa ta zuwa ga fita, kamar zuwa asibiti. Kaga ba za a ce dan ba ta da lafiya ba za ta fita ba. Na taɓa cin karo da wani mutum mai kaushin hali wanda wasu ƙungiyar mata musulmi kusa da suka nemi su kai shi kotu, aka dai kawo batun sulhu da sauransu wanda dalilin da ya sa na ji maganar ke. Me ya faru? Matarsa ne ya fita ba ta da lafiya, ba kuma ba ta da lafiya ba haihuwa ne. Shi ne makwabtan shi, ba makwabta ba wasu mutane daban ba, kuma makwabtan ma mata suka shigo gidan tana ta bleeding jini na fita. Shi kuma baya nan, kuma ba lokacin irin waya bane haka, abun ya jima. Da suka zo mata ne fa suka dauke ta a mota suka kai ta asibiti. Da suka kai ta asibiti ba zan iya tuna CS aka yi mata ko haihuwa ta yi da kanta ba. Amma dai a sanda aka kawo ta wanda yake duki likitan namijin ba mace ba ce. Shi da aka zo aka yi shi namijin ya karɓi haihuwar matan ta haihu. Daga misali ya dawo gida aka gaya mishi iyalin tana asibiti ga abin da ya faru an kai ta asibiti. Malam sai ta fi asibitin nan cikin fushi, cikin fushi. Yana zuwa ya ganta da wai da izinin wa ta fita, ka ci tambaya. Da izinin wa ta fita daga gida. Tana ba shi haƙuri duk da halin da take ciki tana kuka. Sannan da likitan ya zo yana abu sai ya ce wa ya karɓi aiko, aka ce likita ya ce wani likita. Aka ce daktawa ne a nan take ce ya sake ta tunda namiji ya ganta. Kaga wannan illar rashin karatun addini kenan. An fahimci magana? To wannan kuskure ne. Akwai abin da in ya faru hatta iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya yarda musu su fita, amma sai ya sa musu sharadi idan za su fita. Asalin abin da ke asali shine mace ta zauna a gida kar ta fita. Karka fita wa qarna fi buyutikunna, haka Allah ya ce cikin suratul ahzab, ku zauna ku tabbata a gidajen ku kar ku rinka fita. Fita ba taki bace mace in kin san mutunci, amma ni Allah na san dalili zai iya sa ki fita. Idan za ki fita ga sharadi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyah alula, kar ku fita kuna fitar da ado ko kuna shafa turare kuna daukar hankalin maza. Mun sha karanta hadisi a nan cewa duk macen da za ta fita ta sanya turare, wani namiji ya ji kanshin turaren a wurin Allah an rubuta mata zunubi daidai da wanda ta kwanta aka yi zina da ita. Wallahi hadisi ne ingantacce, ku je ku bincika. Ai zamanin media muke, in hadisin da inganta ba ku ce umar ce za a iya makaryaci ne. Amma idan hadisin ya inganta kuma mata su ji wannan da kyau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk macen da ta sa turare ta fita da turare a jikinta, wani namiji ya ji ƙanshin wannan turaren to man Allah zai ce mala'iku su rubuta ta mazinaciya a ranar alkiyama. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, to kaga Allah ta'ala ce kar ku fita kuna bayyana ado, kuna zama masu janyo fitina akan mazaje da makamantansu. To shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan aya sai ya faɗa akan wannan. Kuma sharadi na biyu daga cikin sharuɗin da malamai suka kawo na cewa ya halasta mace ta fita daga gida shine idan tana yin aiki kuma aikin nata na lalura ne, irin larurin da in ba ta fita ba ita din za ta iya cutuwa ko wani iya cutuwa da har ana iya rasa rai, kuma wannan zai iya yiwuwa. Ku ɗauki misali guda biyu. Akwai matan da mijinsu na mutuwa danginsu ma kwace dukiya, an dangin mijin kwace dukiya suke a hannunta. Kaɗan ne za ka ga dangin miji masu tausayin mace bayan mutuwar mijinta, sai dai kira dan Allah sa tana da ƴaƴa da suka taso suka zama wani abu a rayuwa amma ba haka ba wallahi da yawan marayu da kake ganin su a cikin halin alaba ku mu samu iyayen su sun mutu sun bar su da dukiya amma wasu ne suka danna dukiya muna da marayu na mu'azzali jabal maraya guda 434 muna ganin waɗannan matsalolin wata matsalan yaran fa ana ba su ne dan wasu sun danna mutaki akwai wanda dole sai da muka nemi wani barista ya shiga da wani alkali suka kai shi kotu suka kwace haƙƙin ba su san mu muka ce a kai shi ba da aka kai sai muka ce yanzu mu kuma mu zo sulhu ne da bashi hakuri saboda dan zai buƙace su a gaba zai buƙace rayu da su zai nemi mutuncin su ko aure je ne ma ta ce dan gidan waye to idan suka mai mummunan shaida ba lallai a gane su ne ba su da gaskiya ba to irin wannan sai ka biyo baya ka bada hakuri kai sulhu amma irin wannan idan ya zama ko bace dole sai ta fita ta nema dole ba na dole me ma'anar dole idan ba ta fita ba ba wanda zai ba ta tafiya ci sai dai ta mutu to irin wannan kuma ya zama na abinda za ta yi ba haramun ba ne musulunci bai haramta mata wannan ba sannan na biyu dalili na iya fitar da ita dan maslahan wata ba ta ta maslahan ba misalin mutum da gynecologist ce kun san ne muna da karancin irin waɗannan likitocin wanda suka san lalurar mata musamman lalurar su na haihuwa sai a ce ga wata an kawo ta asibiti ba a kuma ya zo da rikici kuma da alamar sai an yi operation kuma duk wanda suke nan ba wanda zai yi wannan operation din idan ba hajiya wanta ba abinda ta karanta ke ga shi ta kuma mijinta ya mutu tana ta kaba a gida to yanzu sai a ce ta zauna a gida wancan ta mutu ba za a ce haka ba saboda ka'idar shari'a irtikabu akhaffu dararaini jahiz idan ka samu abubuwa biyu masu cutarwa dole sai sun faru shi musulunci ya ce a dauki mai saukin cutarwa aikata a kyale asalin mai babban cutarwa din saboda haka ƴan uwa wannan shine a takaice kusa abinda wannan ayar ta kusa a takaicen mun tattare ma'ananta dai shine waɗanda mazan su suka mutu suka bar su to wannan a bayan mazajen ya zama wajibi a kansu kar su rinka fita daga gidajen su idan akwai lalura sannan kuma na biyu shine kada su yi kawa su yi ado mace da take ta kaba an mata sharadi akan abubuwa kamar haka na farko ba za ta sanya kwalli ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi karara ba za ta sanya kwalli ba ba za ta sanya tufafi mai rini ma'anar mai rini tufafi wanda yake da kyau da daukan hankali irin tufafin da idan ta sa in tana da karamin yaro zai ce mama zan bi ki ka san yara suna gane wannan yawancin mata suna zama da tsaurin kirji ne a gida da wani riganta wanda tun kan ka shigo gidan ka hadda ta kanan kayan da ke jikinta saboda tsabin bala'i na rayuwa to wannan akwai sanda da yaro ya ga ce kwalliya ta goge kafa ta tafa mai sai ka je na mama idan za ki in na dawo makaranta za mu je tare kaga ya san wannan sunan shi azo da kwalliya to irin wannan haramun ne mace ta yi shi sannan kuma haramun ne ta asalin wato wurin da kanta ko ce wani abu na lalle da mata suke yi a hannu wanda ke fitar da kawa duk wani abu da za ka yi a ce masa kwalliya to idan mace tana ta taba haramun ne a musulunci ta aikata wannan abun saboda kan ya bijiro da abin da ya tafi fitina ko kuma ya tada hankalin asalin wato mazaje a kan asalin abin da yake shi ne ya saura lokacinmu ba zai ba mu dama mu karkare da aya ta gaba ba don mun shige ta tana da fadi amma za mu ji aya gaban ta za ta yi magana kan abin da ya shafi hukuncin macen da ta gama ta kabanta ko tana cikin ta kaba wani kuma ya yi nufin ya nemi aurenta ya abin yake shin ya halarta ya nemi aurenta in ya halarta yaya za a yi in bai halarta ba kuma yaya za a yi wannan kuma sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu tsawon rai zuwa gobe insha Allah ta'ala sai mu dora asalin wato daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala muna da baki a majalisinmu waɗanda suka kawo mana ziyara wanda musamman mutum na farko za mu so mu ji ko da kalmomi ne daga gare shi ɗaya ne daga cikin manyan malamai limamai da muke da su a wannan gari da kuma shugabanni da muke da shi ta fuskar siyasa na farko malamin da ke tare da mu akwai malam Yahaya Abdulmumin wanda shine na'ibin Sheikh Sunusi Khalil mun san malam Sunusi Khalil ko mun taso ana masa kirari da malam Sunusi Khalil sarkin wa'azi kun san wannan kirarin an san shi ko a wannan karin kuma muna yi cewa malam sun suka nin mai sandan mu'jiza kun san lokacin da muka zo muka yi hudubin karku zanga zanga akan mimbarin nan a nan masallacin ni dai ana fita wani yace ku kalli rigan jikin shi ai dai da yunwa shi yasa yace ka ra'ayi a nan wallahi a nan unguwa ka fada mu wannan magana fi sabilillah tukuncin da za ku yi min kuma kenan wallahi ka wani yace ku kalli rigan shi da kyau sai goni yunwa shi yasa wannan ya ma za a ce ai zanga zanga ina ga waiwaji kun ji wannan da kunnun ku to ka gani amma dai ga kin da kai zanga zanga taliya ta koma 19 har yau bata dawo ba Allah ka ba mu shugabanni na gari to shi malam sunu suka ne na ga wa'azin shi cewa ya kam kaza a shariyi kun san hadisin ka tsine yana aiki wani lokaci a kan minbari in ta kure ya daga sandan shi yace da an ga mu'jiza dan wannan sallai da kasan ta annabi Musa wai an ce mutun yace kaza a jawo shi daga kan minbari yace to shi kan ka jawo shi da wannan sandan sai ya rarrafke mutane ya ma raba wanda zai zallan gawa in ya gama rarrafke su Allah ya huci zuciyar malam jama'a suna daukan wa'azi har yanzu Allah ya shirye da mu da su baki daya da haka akwai manarabul a nadiru wanda ko a wancan shekara ya kawo mana ziyara wannan majalisi idan mu kumanta ba to a yau ma Allah ya kara azurta shi da zuwa wannan majalisi wanda a jiya da muka bude ina tsammanin baya nan amma ta zai kira ni a waya ce zai zo kuma ina kyautata zan su ne daga shigowar su ko na'am malam nadir mahabbata alqur'ani ne kuma daga gogaggen dan siyasa shine dan majalisar yankin mu na gunduman kawo kawo constituency bari mu fara da akara makalla mu baka yan kalmomi a gaisa da jama'a algafa da malam lidda yake da rinka kasancewa tare da mu a tafsiri to amma dai zuwan ka na farko ya kamata ka gaisa da ɗan uwa kalimatan tanfa'una wala tadurru insha Allah ta'ala eh idan malai yan kalmomin sa muna da minti ina ga takwas ne suka rage mana sai aka amfani da minti biyar sai malam Nazari amfani da minti uku sai mu rufe insha Allah ta'ala akan kallon bismillah